This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 17 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce harin da jiragen yakin Isra'ila suka kai jiya Laraba ya kashe mutane 16 a kudancin garin Nabati da ke kudancin kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba game da tallafin tsaro ga Ukraine a yakin da take da Rasha. Haka kuma za a ji cewa ƙarin farashin man fetur a Najeriya na sa wasu ma'aikata na shan wahala zuwa wuraren ayyukansu, lamarin da ya tilasta musu barin aiki.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, ku ji cewa a Najeriya hukumar zabe a Kano ta soke cancantar shiga zabe ga 'yan takara da dama a zaben kananan hukumomi da za ta yi, bayan da sakamakon gwajin da aka yi ya nuna suna ta'ammali da miyagun kwayoyi.
Domin kowanne dalilai suna faɗi, wannan ce ganye ke cewa, wannan ce tramor, wannan ce hada koken ma hada gas nan, don haka mummayewar jami'a ta kuma ta canjo wadannan takarar za ta canjo, sannan kuma shi ma zuwa tantance shi.
Bayan nan za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da cece kuce kan gudunmuwar naira biliyan ɗaya da uwar gidan shugaban Najeriya Remi Tinubu ta baiwa jami'ar Obafemi Awolowo.
Kuma jami'an EFCC wajibinsu ne su bincike ta ina ta samu wannan kuɗi da har ta bada kyauta a wannan makaranta wanda ta yi can inda ta gama karatun ta kenan.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin Domin Iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata a gidajensu. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce harin da jiragen yakin Isra'ila suka kai jiya Laraba ya kashe mutane 16 a kudancin garin Nabati da ke kudancin kasar, ciki har da magajin garin tare da jikkata sama da wasu 50. Jami'an kasar Lebanon sun yi tar da harin da aka kai a babban birnin lardin, suna masu cewa hakan wata shaida ce da ke nuna cewa yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hezbollah a yanzu ya koma kan kasar Lebanon. Faraministan ruwan kwariya Najib Makati ya ce Isra'ila da ganganta auna taron majalisar karamar hukumar domin tattauna kan hidimar birnin da halin da ake ciki don taimaka mutanen da yakin Isra'ila ya raba da mahallansu. Sai dai ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant, a wata ziyara da ya kai arewacin Isra'ila kusa da kan iyaka da Lebanon, ya ce Isra'ila ba za ta dakatar da kai hare-hare kan kungiyar Hezbollah ba don ba da damar zaman neman sulhu. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba game da tallafin tsaro ga Ukraine a yakin da take da Rasha. Biden ya kuma ba da sanarwar wani shirin tallafin tsaro na dala miliyan 425 ga yankin gabashin Turai, wanda ya haɗa da ƙarin ƙarfin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da motoci masu silke da alburusai masu makatakan mahimmanci don magance matsalolin soji. An tsara Amurka za ta wura ta Ukraine da ƙarin kayan aiki a cikin watanni masu zuwa game da ɗaruruwan na'urorin tsaron sararin samaniya da ƙarin bindigu da ɗaruruwan motocin yaƙi masu sulki. An shirya Biden zai karɓi baƙuncin taron ƙungiyar samar da makamai ga Ukraine a wata mai zuwa don daidaita taimakon ƙasa da ƙasa ga Ukraine. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya wanda ke fuskantar yiwuwar tsige shi ya ki amsa laifinsa zaman majalisar dattijai a jiya Laraba kan dukkan zarge-zargen da suka haɗa cin hanci da rashawa da yunkurin rarraba kan al'umma na ƙabilanci da kuma goyon bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta kai ga masu zanga-zangar sun mamaye majalisar dokokin ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasar Rigathi Gachagua, wanda ya kira zargin da alaƙa da siyasa, ya iya zama mataimakin shugaban ƙasa na farko da aka tsige a Kenya. Lamarin dai ya nuna rashin jituwar da ke tsakaninsa da shugaba William Ruto, lamarin da Ruto ya taɓa shan alwashin kaucewa bayan dambarwar dangantakarsa a baya a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Kenya na baya-bayan nan, Uhuru Kenyatta.
To madalla, An jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanni mu daga Najeriya. Hukumar zaɓe ta jihar Kano Kansek ta soke cancantar shiga zaɓe ga 'yan takara daban-daban a zaɓen ƙananan hukumomi da za ta yi a ƙarshen wannan wata na Oktoba, saboda samunsu da matsalar ta'ammali da ababen sanya mayi. Sai dai masu rajin shugabanci na ganin sun nagari sun kalubalanci matakin hukumar na ɓoye sunayen mutanen da suka soke takararsu. Mahmud Ibrahim Kur ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun bayan da hukumar ta yi helar gudanar da zaben kimanin watanni biyu da suka gabata, ta ayyana cewa za ta haɗa hannu da hukumar hana sha da fitaccen miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA domin yin gwajin gano sinadaran da ke alamta ɗan takara na sha ko ta'ammali da ababen sanya maye. Bayan gudanar da wannan gwaji a kan dukkanin 'yan takarar kansuloli da na shugabannin ƙananan hukumomi, hukumar zaben ta jihar Kano ta ce rahoton aikin hukumar NDLEA ya nuna 'yan takara 19 na da wannan matsala ta mu'amala da miyagun ƙwayoyi ko ababen sanya maye. Alhaji Lamba da masu gizawa shi ne kwamishinan hulɗa da kafofin labarai na hukumar zaben ta Kano.
Za mu rubuta takarda zuwa ga jam'iyyunsu cewar mun samu matsaloli tare da 'yan takarkarinsu da kuma kofin takardar sakamakon NDLEA da suka turo mana, domin kowanne NDLEA suna faɗi wannan su ce ganye ke sha, wannan ce tramor, wannan su ce har da koken ma har da gas nan. Don haka mun maiwar jam'iyya ta kuma ta canjo waɗannan takara za ta canjo, sannan kuma shi ma ya zo a tantance shi.
Ko daga waɗannan jam'iyyu waɗannan 'yan takara suke?
Sirri ne na jam'iyyu, domin bai kamata a fallasa jam'iyya ko wace ce ba, kuma ba za a fallasa shi ɗan wanda ya samu wannan matsala ba. Sai dai ita ta bayyana, amma mu ba mu.
To amma a cewar Kumar Abdulzak Alƙali, daraktan ƙungiyar OSHAN da ke aikace-aikacen wayar da kan 'yan ƙasa da horas da 'yan siyasa a kan shugabanci na gari, yin gwajin abin mara ba ne. Amma kamata ya yi hukumar zaben ta sanar da jama'a sunayen waɗannan 'yan takara da wannan lamari ya shafa.
Ina ganin abu ne na ci gaba, illa dai kawai ita hukumar zaɓe ta jiha ya kamata a ce ta bayyana wa jama'a waɗannan jam'iyyu ne, kai har sunayen mutanen ma za su iya bayyana. Muƙaman nan abubuwa ne da ake cewa wato public positions ne ka nema, to ko yana da haƙƙi jama'a su san waye kai kuma me ɗabi'ar ka. In har akwai wani rahoto a kanka wanda wata hukuma har suka fitar da wani sakamako, to ba abu ne da za a ɓoye-ɓoyen shi ba. Da yanzu an bar jama'a a duhu a siyasance, ba mu san jam'iyyu ba guda nawa ne suke da wannan matsala ba, kuma mu san wannan 'yan takara ba.
A nasa ɓangaren masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulkin jama'a a jami'ar Bayero Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce matakin zai ankara da matasa masu burin dafe madafin iko.
Yana da kyau kwarai, zai sa matasa su farga waɗanda suka san suna sha'awar shiga shugabanci, zai sa su dinga baya-baya, su dinga kaffa-kaffa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Illa dai iyaka, mun ji an yi haka game da kwamishinonin da aka naɗa ba, da kuma sauran manya-manyan muƙamin siyasa da aka baiwa mutane ba. Amma bun ma ji an yi haka ba kan matakin zaben gwamnoni da na shugaban ƙasa. Kuma ba mu ji an yi haka ba a kan ɗan majalisa, ba mu ji an yi haka ba a kan shugabannin jam'iyya tun daga ƙasa har sama.
Abin jira a gari dai shi ne ko sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ita kanta hukumar zaben Najeriya INEC za su ɗauki wannan salo na yi wa 'yan takara gwajin miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye, ko kuma akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Sir Phil ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Ƙarin farashin man fetur a Najeriya na sa wasu ma'aikata na shan wahala zuwa wuraren ayyukansu, lamarin da ya tilasta musu barin aiki. Lamarin da yana damun ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi a ƙasar. Man fetur a Najeriya yanzu farashinsa ya ƙaru da kashi 15 cikin 100 tun watan Satumba. Tashin farashin ya tilasta Victor Zion ya bar aikinsa, yayin da kuɗaɗen zirga-zirga ya cinye kaso mafi yawa na albashinsa da yake samu duk wata. Ya ce abin da ya rage na kuɗin shigarsa bayan kuɗaɗen sufuri ba zai iya ci gaba da riƙe shi ba. yace lokacin da aka samu ƙarin kuɗin sufuri na kashe kusan kashi 70 cikin 100 na albashi na harkar sufuri, kuma hakan bai min ma'ana ba ko kaɗan. Murabus daga aiki na ya shafi aljihuna. Wannan matsala da Zion ya samu ta nuna irin yadda ma'aikata da yawa ke fuskanta, musamman a fannin waɗanda suke aikin da ba na gwamnati ba ko na kamfani, waɗanda su ne mafi yawan ma'aikatan Najeriya. Shugaba Joe Biden zai yi bulaguro zuwa Jamus a wannan makon, kuma zai tafi Angola a watan Disamba. Yana sake tsara ziyarar da aka ɗage domin ci gaba da zama a Washington yayin da guguwar Milton ta afka gaɓar tekun Florida. Fadar White House ta sanar da cewa Biden zai tashi ranar Alhamis don ziyara gaggawa a Jamus. Angola za ta kasance a farkon watan Disamba. Shirin farko na ziyarar da aka ɗage ya haɗa da ganawa kan yaƙin da ake a Ukraine tare da ƙasashen ƙawance a wani sansanin sojin Amurka da ke Jamus. Amma Biden ba zai gana jami'an Ukraine da kansa ba. Daga ƙarshe, Billie Jean King ta fara gidauniyar wasanni ta mata da cek na dala 5,000 kacal. Ta mayar da wannan jarin zuwa dala miliyan 150 na taimakawa 'yan mata da mata su cimma burinsu ta hanyar bulaguro da bayar da horo da shirye-shiryen wasanni na gida da horar da 'yan wasa da masu horarwa. Billy za ta yi bikin cika shekaru 50 na kafuwar gidauniyarta ta hanyar karrama zakarin gasar cin kofin duniya ta mata a Amurka na shekarar 1999 da Los Angeles Dodgers, abokin haɗin gwiwar Mark Walter, da kuma zakarin wasan ƙwallon kwando na mata WNBA a daren Laraba a New York. Kusan 'yan wasa mata 100 ne za su halarci liyafar cin abincin dare don murnar wannan gagarumin biki na Billy. Ergogon mai neman daidaiton albashi da ƙarin saka hannun jari a wasannin mata.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Bada gudunmuwar zunzurutun kuɗi naira biliyan ɗaya da uwar gidan shugaban Najeriya Remi Tinubu ta yi na ci gaba da haifar da cece kuce a tsakanin 'yan Najeriya a wannan lokaci na tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke fuskanta. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto.
Dala 600,000 ko kuma naira biliyan ɗaya da uwar gidan shugaban ƙasa Remi Bola Ahmed Tinubu ta bayar a matsayin gudunmuwa ga jami'ar da ta halarta, wato Obafemi Awolowo da ke Ife, na ci gaba da tada jijiyoyin wuya tsakanin talakawan ƙasar da kuma jihar ta Lagos. Kodayake wannan gudunmuwa kamar yadda ta ce ta bada shi ne domin inganta ilimi a jami'ar, 'yan Najeriya na ganin akwai rashin hangen nesa idan aka yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta yanzu haka a ƙasar. Kamar da Malam Hussein Mani, wani mazaunin birnin Lagos, ya shaida mani.
To, mu ba mu da abin da za mu ce, sun riga sun cutar da mu kuma suna cikin cutar da mu. Babu abin da ya dame su akan harkar ƙasar nan. Abin da ya dame su kawai abin da za su tara ma 'ya'yansu da jikokinsu, ko da ba za su iya gamawa da shi ba har ƙarshen rayuwarsu. Wannan shi ne buƙatar su. Don haka mu duk wani abu yanzu da talakan Najeriya zai yi game da wai harkar shugaban ƙasa ko matan shugaban ƙasa ko wani daga cikin manyan jami'an gwamnati, fata lokaci ne. Ba su sauraron mu, ba su tausayin mu, ba za su iya yi mana komai ba. Kuma waɗanda ya kamata a ce sun jagoranta wajen nema mu haƙƙin mu su ma sai 'yan ƙalilan daga cikin suke magana wanda ba a iya sauraron su. Don haka Allah ne zai iya zama musakai a tsakanin mu da su.
Jama'a dai na ganin a matsayinta na uwar gidan shugaban ƙasa kamata ya yi duk wani gudunmuwa da za ta bayar ya haɗa da sauran yankuna na ƙasar domin kawar da zargi irin wannan, a cewar Dr. Ado Shaibu Ɗansudu da ke zama shugaban ƙungiyar matasan arewa mazauna kudancin Najeriya wanda kuma ya fito daga mazaɓar Remi Tinubu a nan Lagos.
A gaskiya biliyan ɗaya da ita uwar gidan shugaban ƙasa ta bayar Mrs. Remi Tinubu ta ba wata university, gaskiya abin takaici ne, ka ga miliyan 1,000 kenan. To da uwar gidan shugaban ƙasa ta zagaya Najeriya, wuraren da ya kamata a taimaka aƙalla mata ba da miliyan 50-50, ka ga aƙalla za ta bayi wa gurare aƙalla 20 na masu buƙata, wanda kuma duk kan wanda ya ji zai yi sambarka kuma zai mata addu'a kuma ya yi wa ainihin mijinta addu'a da fatan Allah sa a gama lafiya. Haka su ma waɗanda suka amfana da wannan taimakon su ma za su yi addu'o'i game da irin tagomashi da taimakawar da aka yi musu.
Shi ma bangaren sa wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Comrade Musa Jika na ganin akwai gyara game da takun shugabanni ko kuma iyalansu a yadda ake gudanar da harkokin mulki a Najeriya, ganin yadda suke facaka da dukiyar al'umma.
Biliyan ɗaya da ta bada kyautan biliyan ɗaya a wannan halin da ake ciki, to mu muna gani anan akwai ayan ma a tambaye ta ma shin a ina ma ta samu wannan kudin, domin kudi ne wanda yake ba ƙananan kudi ba, kuma a ce ta bada su saboda takaman anan ce makaranta. Karka manta matan nan har sanata ta yi amma bata taba daukan biliyan ɗaya ta ba wannan makarantan ba, sai wannan karan da yake mijinta yana shugaban kasa, wanda yake akwai aya na tambaya kuma jami'an EFCC wajibin su ne su bincike ta ina ta samu wannan kudi da har ta bada kyauta a wannan makaranta wanda ta yi can inda ta gama karatun ta kenan.
Wannan dai ba shine karan farko da uwar gidan shugaban kasa ke irin wannan kyauta ba, domin ko a watan Fabrairun bana ta bada gudunmuwar da Amurka 100,000 domin gina wani asibiti a kasar Saliyo domin kula da 'yan Najeriya fiye da miliyan 40 da ke zaune a kasar ta Saliyo, abinda shi ma ya jawo cece kuce a tsakanin 'yan Najeriya. To sai dai kuma a yayin da 'yan Najeriya ke dora wahalar tattalin arzikin da suke fuskanta a kan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, matar tasa Remi Tinubu ta yi watsi da zargin, tana mai cewa mijinta na iya bakin kokarinsa na warware matsalolin da ke fuskantar Najeriya, musamman ma dai na tattalin arziki, kuma sannan a hankali 'yan Najeriya za su dara a nan gaba. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu agogo na Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka goyi ba.
Idan dai akwai maza wanda za su saki domin ana taimakon su, to damuwan daga ma namijin yake. Idan haka kuma ya faru, to bai yi kyau ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. Idan kuna bibiyar shirin makon da ya gabata, muka fara nazarin gudunmuwar da mata ke badawa a iyalansu bayan samun rahoton wani bincike da ke nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu, lamarin da ke shafar zamantakewarsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. Yau ma shirin domin iyali na tare da bakin da wakiliyar mu a jihar Filato Zainab Babaji ta gayyata domin nazarin batun da suka hada da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad, sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa, waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Ahmed Difa na bayani kan yadda waɗansu mazan ke janye hannu da zarar sun ga matansu na taimakawa wajen ɗaukar wata nawaya a cikin gida, lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau.
Idan dai akwai maza wanda za su saki domin ana taimakon su, to damuwan daga ma namijin yake. So idan haka kuma ya faru, to bai yi kyau ba. Amma ainihin idan babu wannan, to ya zama da kyau mata ta ci gaba da taimakawa. Idan kuma wata kilda a ja hankalinsa cewa fa gani ina taimakon ka nan da nan, bai nuna za ka sake mun ba. To yawanci maza ma kai masu fahimta, masu lura da kula, ba za su sake mun ba. Amma idan fa zai faru haka, to ko ta yi magana wani ma ko ta kai wani daban ya masa kashedi cewa mun ga kokarin matanka, ma gashi-gashi abun lura da gyarawa.
To, Farfesa Murna, bari in dawo gare ki, da yake kina hulɗa da mata da yawa. Kina ga kamar matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu ba da gudunmuwan mu al'umma domin a samu ci gaba, banda haka ma yawanci ana ganin kamar su mazan nan saboda su suke biyan bukatun mata ba sa da bakin da za su yi wani magana ko da a cikin iyali. Wani lokaci sai a ce kai mace ce ku kyale ta, ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba, ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba ta da wani baki. Idan ta fara ba da wannan gudunmuwan, kina ga kamar sa karɓe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmuwanta?
Kwarai, ina ga haka ma shi zai dada bata wannan kofan. Bari in koma kan tambayenki na farko. Ina ga mata fa sun gasu yin wannan shirin. Don yanzu ana misali kaman a Jos, inda mu muke za ki ga mata sun fito suna kasuwanci, suna sayar da sayarwa. In kin gansu a kasuwa abun sha'awa. Kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaransu, musamman a makarantu da sauran wajajensu. Sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai, kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin waɗannan wayar da kai.
Kusan banda ma wayar da kai, kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada, karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su nemi abin da za su kyautata ma iyalinsu.
Kwarai, babban darasi. Babban darasi. Kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye. Yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi kokarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa 100% ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida, au karatu ne, a cin abinci ne, a wurin tufatarwa da yara da sauransu. Duk abin da mace za ta iya yi a yi shi, saboda gida ya kafu, gida kuma ya yi ƙarfi, yara kuma su sami dan walwala, shi ma mai gida ya sami dan walwala. Domin gaskiya shi ne wahala ya yi yawa mazaje, musamman mazanmu na Afrika. Komi da komi nauyi ya yi musu yawa a kai, sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya faɗi. Dan yana tunani yaya zai iya ɗauka. Kai yanzu ma an kai lokaci yaranmu ma samaruka, sai ki ga ba sa so ma su yi aure. Tunaninsu shi ne tunda an ce su za su rike gida, kuma waɗansunsu da yawa yanzu gashi babu aiki, babu ma kasuwanci, baya tafiya, sai ki ga ma suna gudu. To, an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi. Domin aka samu yara da yawa suna girma matasa, kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo yayi musu yawa, to fa za a samu bala'i. Shi yasa ya kamata mu tashi mata mu yi, kuma sannan mu koya wa yaranmu ma. Duk yara in za su shiga gidan aure, a koya musu cewa kina fa za ki tafi don ki je ki bada goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gida.
Hajiya Aisha, wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka dauki na wayan gida shikenan namiji zai sake hannu gari, ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi, ba abincin safe, ba na rana, ba na yamma. Idan ya je can ya sha shayin sa, ya ci shinkafan sa har da salad akai, ba kiya ganin kamar idan mata sun fara daukan irin wayannan na waya, mazan za su sake musu?
To, gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen, akwai su sosai. To, amma abin da za mu yi la'akari shi ne, mu fa mata ne, mu iyaye ne, waɗannan yaran ba wanda suka buɗe ido suka gani sai mu. Saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa, wallahi kafin ya taimaka ma shi namijin sai ya taimaka miki. Idan ke kika tausaya, shi bai tausaya ba. Yaran yanzu suna da wayo sosai, sun san abin da yake faruwa. Wallahi kaman yanda kika faɗa, akwai namijin da yana da kuɗin, saboda ya ga cewa ke ma kina taimakawa, ba zai baki ba, amma zai fita ya je ya ci abin da ranshi yake so, ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kukutawa kina yi. To, a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba, to yaya makoman yaran naki zai kasance? Yaya kike ganin yaro zai kasance? Ba abu mafi illa a rayuwa shine horon yunwa. To, ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali, in har kin san mijinki haka, ke ki tsakaninki da Allah, wallahi
ko da ma kin san cewa yana da kudin baya kawowa ke dai kawai ke abin da ya kamata
domin wayannan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa. Zan baki misali, akwai wata anguwarmu wanda bazare mu ce mijin bashi da shi ba kun ko yana da shi, ita mata ita take daukan dawainiyan ƴaƴan har ya kamata ƴaƴan su sun riga sun sani yau ko pensir ne aka ce su kawo a makaranta. In ta ce musu je ku ga ya mama yafin su ce a mama ke ma kin son ko mun je zai ce mana bashi da shi, to ya riga ya sa musu wannan abun kuma ƴaƴan sun sani cewa yana da shin amma ba zai yi ba. To menene ka shuka a cikin zuciyan ƴaƴanka? Saboda haka mazaje da suke da wannan halin su ji tsoron Allah. Mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi, ke ki taimaka tsakaninki da Allah.
Mun dawo ga Hajiya Salma. Hajiya, wani lokaci matan nan idan ya zamana su suke daukan dawainiya zaki ga suna wani cika da batsewa, suna wani tinkaho, sai ya janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma, ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba daya?
Gaskiya yanayin yanda wayan su mata idan sun gan Allah ya hore musu, sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita. To ai komai yaya mu mata, komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne, dan namiji shine gaba da mu. Mu in Allah ya hore mana, dole ne mu sauke kanmu mu bi umurnin miji. Inda muna da shi dukiyan mu, miji shi ma yana da shi. Ba abin da zamu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba, ba haka ba ne.
To Allah ƙara zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata da zai kai ga ci gaban iyali. Yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka zamu ja birki nan. To Allah ƙara zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata da zai kai ga ci gaban iyali. Yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka zamu ja birki nan. Kafa mai sallama da bakin namu, mako mai zuwa za mu ji yadda za a iya samun haɗin kai tsakanin ma'aurata ko da kuwa macen ta fi ƙarfin riƙa gida. Kafin nan, a madadin bakin namu Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan gwaggwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad da magidanci Farfesa Ali Difa, sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawar da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne
dadi. To madalla ga da alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labarin duniya a takaice.
Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta ce harin da jiragen yakin Isra'ila suka kai jiya Laraba ya kashe mutane 16 a kudancin garin Nabati da ke kudancin kasar, ciki har da magajin garin tare da jikkar sama da wasu 50. Jami'an kasar Lebanon sun yi tar da harin da aka kai a babban birnin Lardin, suna masu cewa hakan wata shaida ce da ke nuna cewa yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hezbollah a yanzu ya koma kan kasar Lebanon. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Laraba game da tallafin tsaro ga Ukraine a yakin da take da Rasha. Biden ya kuma ba da sanarwar wani shirin tallafin tsaro na dala miliyan 425 ga yankin gabashin Turai, wanda ya haɗa da ƙarin ƙarfin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da motoci masu silke da alburusai masu makatakan mahimmanci don magance matsalolin soji. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya wanda ke fuskantar yiwuwar tsige shi ya ki amsa laifinsa zaman majalisar dattijai a jiya Laraba kan dukkan zarge-zargen da suka haɗa cin hanci da rashawa da yunkurin rarraba kan al'umma na ƙabilanci da kuma goyon bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta kai ga masu zanga-zangar sun mamaye majalisar dokokin kasar. Mataimakin shugaban kasar Rigathi Gachagua, wanda ya kira zargin da alaka da siyasa, ya iya zama mataimakin shugaban kasa na farko da aka tsige a Kenya. Lamarin da ya nuna rashin jituwar da ke tsakaninsa da shugaba William Ruto, lamarin da Ruto ya taɓa shan alwashin kaucewa bayan dambarwar dangantakarsa a baya a matsayin mataimakin shugaban kasar Kenya na baya-bayan nan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. domin jin maimaicin wannan shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Nashwa ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.